Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfi Hashim Gumal tare da bamu kalmasi girba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 13 ga watan Satumba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, a karan farko tun bayan janyewar sojojin kasa da kasa, wani jirgin saman zirga-zirgar kasa da kasa na kasar Pakistan ya sauka birnin Kabul don kwasar wasu mutane. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar hadari yanzu fiye da shekaru 20 da suka gabata. Sannan gwamnatin Taliban ta kasar Afghanistan ta ce mata na iya ci gaba da neman ilimin jami'a da mana bayan kammala jami'a, muddin ba a cakuɗa su da maza a azuzuwa ba.
Kanin labarin kenan aka furara. Cikin shirin za a ce wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yari tare da kashe a jihar Kogi. A can jihar Delta kuwa, iyalan direban taxi din da jami'an tsaro suka kashe ne ke neman a yi musu adalci. Haka kuma za a ji cewa al'ummomin yankin Yolda Kosh da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa sun kuka game da rashin rayuwa mai kyau. Sai kuma shirin ilimi ga wadan adam wanda Yusuf Aliyu Harin ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Wani jirgin saman fasinja na kasar Pakistan na zirga-zirgar kasa da kasa ya soka birnin Kabul na kasar Afghanistan a yau din nan Litinin, a cewar wani mai magana da yawun kamfanin jirgin. Jirgin na Pakistan zai dau mutane masu takardun da suka dace daga Kabul zuwa birnin Islamabad, ko da yake nan take ba a san ko jirgin zai yi zirga-zirgar yau da kullun ne ko kuma jirgin chata ne na musamman ba. Wannan ne jirgin saman Pakistan na farko mai zirga-zirgar kasa da kasa da ya sauka birnin Kabul tun bayan janyewar sojojin kasashen waje da kuma kwashe mutane da dama da aka yi a farkon wannan watan. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar hadari yanzu fiye da shekaru 20 da suka gabata. Da yake magana a wata hira da muryar Amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar shekara 2001 wanda ya halaka mutane kusan 3,000, Austin ya ce karfin tsaron Amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza kuma a tabakinsa ya ma karu sosai. Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka bullo daga Afghanistan, to amma wannan ba zai dau hankalin Amurka daga barazanar da China ke yi ba. Da aka tambaye shi ko an yi kuskure wajen tsara yadda sojojin Amurka suka fice daga Afghanistan, sai Austin ya ce ba zai so yayi riga malam masallaci wajen bayanin abin da ya faru ba. Ya ce kamata yayi a yi cikakken nazarin abin da ya faru, ba ma a bangaren soji kawai ba, amma a ilahirin bangaren cibiyoyin tsaro. A halin da ake ciki kuma, jiya Lahadi gwamnatin Taliban ta kasar ta Afghanistan ta ce mata na iya ci gaba da neman ilimin jami'a da ma na bayan kammala jami'a a makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu, muddin ba a cakuɗa mata da maza a azuzuwa da tsarin gidan jami'ar ba. Yayin da yake bayyana sabon tsarin bangaren ilimi a wani taron manema labarai a birnin Kabul, muƙaddashin ministan ilimin gwamnatin ta Taliban Abdul Baqi Haqqani ya kare tsarin na wawware ɗalibai bisa ga jinsinsu.
In an jima kaɗan, Ibrahim da sake da da labarai. Kafin nan rahoton da ke zuwa man daga Najeriya nuna cewa daga jiya Lahadi zuwa bayan yau Litinin, wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yari da ke karamar hukumar Kabba Bunu da ke jihar Kogi, inda suka kashe sojoji biyu tare da tsayar da akalla fursunoni 240. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗo mana.
Tun daren jiya zuwa wayewar garin yau Litinin ne, ‘yan bindigan cikin gommansu suka kai hari gidan yarin wanda ke kan babban titin Kabba zuwa Lokoja, inda suka kashe soji biyu da ke aikin lura da hanyar kafin su kai hari gidan yarin, inda suka farma ma’aikata da ke aikin tsaron gidan yarin kafin su buɗe hanya ga fursunonin da ke tsare. Mai magana da yawun cibiyar gyara hali ta ƙasa Francis Enubure ya tabbatar da lamarin. Ya ce, sanarwar da muka samu ita ce da misalin karfe 8:45 na daren jiya ne ‘yan bindiga suka kai hari gidan yaran, inda suka yi tabarin wuta da jami'an tsaron wajen. Sun kuma yi nasarar tsirar da wasu fursunonin ta karfin tsiya. Kafin harin dai, fursunonin da ke wajen sun kai su 294. Daga cikin fursunonin su 224 suna jiran hukunci, yayin da 70 aka gurfanar da su. Zuwa lokacin da na yi magana da jami'an gidan yaran sun tabbatar min da cewa fursunoni 240 ne suka tsere. Kan wannan batu na zanta da mai sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya, Yahuza Ahmad Geso.
Wannan wani abu ne wanda bai zo min da mamaki ba, kuma wani abu ne wanda dama an dade ana tsammani cewa wani abu ne kamar haka ne. Idan muka kalli alakar wannan yanki na Kaba da yankin Shanga da Kawara da wani tsagi na karamar hukumar Indusi da ke jihar Kebbi a ƙarshe da tsallaken ruwa, kuma ka kalli tarihi da yadda abubuwa suka kasancewa lokaci zuwa lokaci, za mu samu tabbaci da cewa wani abu ne kamar haka na iya faruwa duba da tasiri na wato masu aikata laifuka. Akwai ɗaya daga cikin matsaloli irin abubuwan da muka dade muna magana a kan shi, da sakaci da nuna halin ko ukula da rashin tsari na wato mu'amala da ke tsakanin wato ɗan ƙarshen jami'an tsaro, ɓangaren soja da 'yan sanda da su masu kula da gidan yari da sauran makamantan su.
Sai dai a cewar Manjo ya yi shinku, wannan lamari baya rasa nasaba da cewar kila 'yan bindigan suna da wata manufa ne.
Wannan abu da suka yi bai rasa nasaba da suna da 'yan uwa ne dai a gidan yari, wanda kuma sun kitsa yadda za su yi su fitar da su, shine wannan al'amari ya faru. Kuma dole suna bibiyan yanda hankali ya karkata, musamman yanda yanzu gaba ɗaya ƙasar da kansu jami'an tsaron da hukumomi da 'yan ƙasa gaba ɗaya ma hankali ya karkata ne akan 'yan bindiga da ke gefen jihar Zamfara, ko in ce arewa maso yamma. To suka kitsa wannan abu wanda yake ya zama kamar sun mamaye hukumomin tsaro, suka je suka yi awon gaba da abin da suka fasa wannan wuri, kuma suka yi awon gaba da 'yan uwansu.
A wani ɓangaren dai rahotanni sun bayyana cewa ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya a jiya, wanda ya yi sanadiyar canye ginin da fursunonin ke ciki har ya kai ga tserewarsu. To sai dai an yi nasarar kama wasu daga cikinsu, yayin da dama suka dawo don ra'ayin kansu. Jihar Kogi ta daɗe tana fuskantar ƙalubalen tsaro na 'yan fashi da makami, wanda wannan ba shi ne karo na farko da ake fasa gidan yari a sake fursunoni daga bisani a kama su ba, wasu kuma su yi tserewarsu. Masana na sa ran gwamnati za ta ɗauki mataki da suka dace wajen sake hana aukuwan irin wannan lamari a gaba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Agai da Shamsiyya Hamza Ibrahim. Har yanzu duk wa tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu daga Ibrahim ɗauke da sauran labaran duniya.
Tosar filu Prime Minister Malaysia Ismail Sabri Yaakob da ɓangaren manyan jam'iyyun adawa za su rattaba hannu a yau ɗin nan Litinin kan wata yarjejeniyar jituwa da zumar tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasar ƙarƙashin sabuwar gwamnatinsa. A ƙarƙashin yarjejeniyar ta jituwa da aka cimma tsakanin Prime Minister Ismail da daɗaɗɗen jagoran 'yan adawa Awar Ibrahim, Ismail ya amince ya yi wasu sauye-sauye, ciki har da wasu sabbin dokoki da za su hana canza shekar siyasa. Iyakanta wa'adin Prime Minister ya zama shekaru 10 da kuma rage shekarun iya kaɗa ƙuri'a daga 21 zuwa 18. Yarjejeniyar ta kuma tanaji buƙatar amincewar dukkan manyan jam'iyyu kafin tabbatar da duk wani ƙudurin doka da aka gabatar a Majalisar Dokokin Ƙasar da shigar da ra'ayin ɓangaren adawa a kwamitin farfaɗo da ƙasa, da kuma tabbatar da cewa jagoran 'yan adawa na samun irin albashin da minista ke samu. An kammala shirin cilla kumbin SpaceX ɗauke da mutane 4 zuwa sararin Subahana ranar Laraba, yadda za su yi kwanaki 3, wanda zai zama karon farko da kumbo zai zagaye falaki ɗauke da mutane masu zaman kansu, yayin da kamfanin na Elon Musk ke shiga ɓangaren yawon buɗe ido na sararin Subahana. Bulaguron mai lakabin Inspiration 4 shine cikamakin rubabun zuwa falaki da attajirai irin su Richard Branson da Jeff Bezos suka yi a lokacin bazarar sama a kumbunan su na Virgin Galactic da Blue Origin yan kwanaki tsakani a watan Yuli. Attajirin nan na Amurka mai suna Jared Isaacman dan shekaru 38 mai kamfanin nan na Shifu Payment na tura kuɗin biya shine ya cetan kumbar na SpaceX shi ma da dan matukin jirgi ne. A ƙarshe hukumomi a Shanghai da yankunan da ke daura da gabar ruwa a ƙasar China sun soke zirga-zirgar jiragen sama sun kuma rufe makarantu da zirga-zirgar jiragen ƙasa yayin da mummunan ruguguwar nan mai lakabin Changtu ke dosar China bayan da ta sa Taiwan ta yi cabal-cabal da ruwa ko da yake ba ta yi barna sosai ba a can. Guguwar mai gudun kilomita 170 a sa'a guda ta mara guke nan daga mai matukar karfi zuwa mai karfi daga yammacin jiya Lahadi kuma ana kyautata zaton karfin ta zai ci gaba da raguwa a cewar hukumomi a birnin na Shanghai a shafin su na yanar gizo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Plateau inda iyalan direban taxi da wani jami'in tsaro ya kashe sun nemi abokadinsu a yi musu adalci kan wannan batu kamar yadda za a ji daga Zainab Babaji.
Iyalan wani magidanci da suke zargin wasu jami'an sojoji ne suka hallaka shi sun buƙaci hukumomi su yi musu adalci su kuma biya iyalin sadiya. Magidancin mai suna Sadiq Adamu Karafa wanda direbar motar haya ne bayanai na cewa ya gamu da ajalinsa ne bayan jami'an sojojin da ke sanya shinge don gudanar da bincike sun tare shi bayan ya wuce lokacin da dokar hana yawo na karfe 10 dare ya kuma nemi tserewa har yayi hadari. Dan uwan mamacin Abdullahi Adamu Karafa ya shaida mun cewa suna zargin sojojin ne da dukansa har ya mutu.
Ya dawo yana hanya ko cikin tantan tare ne bai tsaba shi suka ji fiska. Da tsara ne mota hayya ya ajjala wani irin wuri da ake yin ka mota haka. Da ne abin ne suka dauko shi a motar suka tsaya motar suka daure shi. Da jeje ne suka rika dukar ta har ya mutu. Yanzu shi ne rubi ne muke son lalle lalle a dauki a bi mana hakkin dan uwan dan tangoma kan abin da aka dole a biya.
A bangare guda kuwa jami'an da ke kula da harkar tsaro ta Operation Safe Haven a jihar Plateau tace ta girgiza da samun rahoton cewa jami'anta da ke wanzar da zaman lafiya a shiyar farar gada da ke nan Jos ne suka daki wani dan tasi har ya mutu. A wata sanarwa da ke da sanya hannun mai magana da yawun rundunar Manjo Ishaku Takwa ta ce kwamandan rundunar Janar Ibrahim Ali ya ziyarci iyalan mamacin ya kuma nada kwamitin bincike don gano waɗanda suka aikata laifin don su fuskanci hukunci. To sai dai wannan ba shine karo na farko da jami'an tsaron ke cin zarafin farar hula a kan hanya ba, domin kuwa ko a kwanakin baya an zargi wasu jami'an 'yan sanda da harbe wani direba mai suna Saddam a kan hanyarsa ta zuwa Jos. Uban Saddam shi ma ya buƙaci hukumomi su yi masa adalci.
Ina da motsala. Yawa abin da ya faru yanda muka samu tsananin dare yaron motan ya ce da suka zo gurin suka tsere shi ya tsaya. Sai suka sa masa drum. Ya so suka tambaye shi maganar rabano. Ya ba su tagi da amsu. Sai suka tikar ba. To sai an ba riga ka.
200 kenan.
Eh. Akan haka ne suka wannan tsan tsan in tsadan kawai shi wanda ya zo tanan sai harbe shi kawai. Muna so kuma doka ta halinka. Addiyana kuma tiyan yaro na.
To ko me sanya jami'an tsaro ke wuce gona da iri wajen aiwatar da irin wannan hukunci? Lauya mai zaman kansa barista Buhari Yusuf ya yi tsokaci.
Jami'in tsaro ba yi da hurumi na hukunta wanda ya yi laifi sai ya gurfanar da shugaban alkali. Da dama wuce gona da irin ne yakan kawo cigaba da rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Duk wanda ya yi wannan to dole a gurfanar da shugaban kotu a yanke mar hukunci na wanda ya yi kisa.
Hukumomin tsaron dai na cewa suna gargadin jami'ansu kan su rika bin ka'idodin aikinsu kamar yadda hukumomin kasashen duniya suka zayyana don kare haƙƙin 'yan adam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gai da Zainab Babaji, al'ummi mazauna yankin Yol da Kohi da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa sun kuka sakamakon rashin ingantacciyar rayuwa da suke fama da shi a yankin nasu. Wakilin Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da rahoto akan wannan lamari.
Al'umma mazauna yankin Ille Kwahi da ke karamar hukumar Ille ta Kudu a jihar Adamawa su ne suka koka sakamakon rashin abubuwan more rayuwa da suke ciki irin su wutar lantarki, ruwan sha, hadama da makaranta ba amma batun titi. Hakan ta sanya suka yi kira ga mahukunta domin su kawo musu dauki a bisa halin da suke ciki domin kuwa sun shafe sama da shekara 80 zuwa 90 suna cikin wannan halin. Sardauna Jauro Kawo shine mai anguwan Ille Kwahi yayin da nayi masa tambaya ko akwai wani babai more rayuwa da suke da shi a Ille Kwahi.
Ille Kwahi ba ta da abin rayuwa, muna son wutar lantarki.
Wannan yanki naku ne Ille Kwahi, akwai makaranta na gwamnati?
To makaranta na gwamnatin na aka an kafa ta shekaru zai 50 aka dance, majewayi ma babu.
Yaya malamai suna zuwa domin karantar da yara a wannan?
To malamai din suna zuwa amma ba yadda ake so sosai ba, zai wata biyu a menene gara ma na yanzu na mai yana kokarin biya su amma da kan baya shi.
Ita Ille Kwahi tana da asibiti na gwamnati?
Babu, sai wannan daki wanda kaga guda ɗayan tun zamanin shekaru da zai shekara 30 aka danshe.
To idan aka samu gwaggwabar rashin lafiya kuma ya ake?
Sai dai mu kai yola.
Mallam Inuwa Umaru mazauni ne a Ille Kwahi shi ma ya bamu bayani kamar haka.
Eh Mallam Inuwa, na ga transformer a wannan yanki na, kuma kaman alamu ya nuna transformer nan ko yana aiki ne ban sani ba. Transformer na aiki ne?
Baya yi, mai taba yi ba, ba mu gwada ba.
Kana nufin tun da aka aje shi ba a aiki?
Sam ko alama shekaran sa akalla ya kai 20.
Shekara 20
ba shakka.
Yana aje.
Eh gashi nan.
To Mallam Inuwa, transformer ya shekara 20 yana ajiye kuma babu wani magana a kansa?
Babu kowa dai ya zo yi magana sa yi magana yi bararana ya tafi.
Mallam Inuwa, ba kwa zabe ni?
Kwarai muna yin zabe akalla a ward namu ba akwatin da ya fi mu kuriya ma, kuma babu kuriyan da zai fito a akwatin mu na kowani jam'iyya in dai ta tarin jaya jama'a suna son ta da ta fi samun kuriya na.
Adamu Abubakar matashi ne wanda ya shafe shekara 40 yana wannan yankin.
To alhamdulillah mun gode Allah, gaskiya abu dai na more rayuwa kam, kaga yanzu yanda zamani yake in kana da shi kana da abun more rayuwa, amma in ka zauna kace sai gwamnati ne ta yi maka abu, to gaskiya baka tare da more rayuwa. Wannan shine kawai.
Kuna da asibiti na gwamnati?
Gaskiya asibiti na gwamnati kam gaskiya ba mu da shi. Lalle
yaya kuke yi in kuka samu mara lafiya?
A kaman misali mara lafiya za mu iya mu dauko shi mu kai shi asibitin da irin turawa wannan suka kawo mana, ba na asalin gwamnati bane, sai mu dauka mu kai wurin, daga wurin in an gaya ne sai a tura mu Viscom. Viscom shi ake tura mu da mara lafiya, yana kusa da Sabana, wannan dutsen Sabana na hanyar numan din nan. A wurin ne asibitin yake, to a wurin ake tura mu gaskiya.
To ko menene ma gwamnatin jihar Adamawa za su ce akan wannan matsalar da al'umma Ille Kwahi suke ciki? Honorable Abdullahi Adamu Furambe da ke zama commissioner raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa shi kuwa cewa lallai ya maje wannan yanki da kansa, gwamnati tana iya kokari ta ga ta biya wa al'umman wannan yankin bukatun su.
Naje garin da kaina ma naje na duba kuma naga aikin din, nace musu kuma insha Allah zamu iya kokarin mu a zo a hada su da wutan lantarki a wannan cikin al'umma din. To ka san abun gwamnati yanda ka dauko shi wani sa'in ba haka zaka same shi ba. To mun samu tsaiko kuma kowa ya sani abubuwa da suke wakana yanzu a ma duniya, ba ma nan jihar Adamawa kadai ba, kuma arewacin Najeriya kadai ba, mun samu tsaiko na gudanar da wasu ayyuka. Kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin din Ille Kwahi yana daga cikin wurare wanda zamu je mu tabbatar da cewa an musu ayyukan su, kuma da izinin Allah zamu iya kokarin mu bi abun a hankali, kuma za a tabbatar da cewa sun samu wutar lantarki.
Ille Kwahi dai tana ɗaya daga cikin gundumomi 11 da ke karamar hukumar Ille ta Kudu a jihar Adamawa wadda al'umman suka koka domin rashin kyakkyawar rayuwa. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai da Salisu Muhammad Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 sangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Litinin. A wannan rana ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. A cikin shirin namu na makon jiya mun ji irin halin rashin jin daɗi da wasu iyaye suka bayyana, wanda na su fahimtar suke cewar akwai bukatar mahukunta a jamhuriyar Nijar su tashi tsaye wajen ganin sun inganta ilimin 'ya'yansu. a yau kuma za mu ji ta bakin malamai da wasu dalibai.
Malaman makarantar sun kara da cewa lalle ne a tsaya tsayin daka tare da bin hanyoyin da suka dace kuma kan doka dan ganin an inganta harkar ilimi.
Sabon shugaban kasa ya zo kuma suka kawo gwamnati a bayanin shi na rantsuwa gaban al'umma kasa ya dau alƙawari cewa shi babban magudusin shi so yake mai da alƙawarin mutuncin ta na da daraja ta da kuma a dangance da haka duk ya samu ya tantamana da wakilai na ƙungiyoyi na malaman makaranta da wakilan uwayen yara da duk masu hannu da shi a bisa harkar lakol wanda a gaban su ya dauki alƙawari ya ce shi duk abin da shi lakol ba zai wasa ba kuma insha Allah iya neman gudunmuwa wanda a kama domin lakol ya kasance ta sauya kuma ta zama lakol wanda take bada ilimi mai inganci. A dangance da haka duka malaman makaranta na ƙungiya kansu shi gurin shugaban ƙasa sun kira mu ana mu namu na wakilai na jiha mun ba su shawarwarin mu kuma sun tayar da shi kuma shugaban ƙasa ya gamsu da wannan niyya ta sa suka dauka ta su goya mishi ba saboda mu dama mu abubuwa ne wanda kullun ta Allah duk wanda zai kama lakon lakon ta dauki mutuncin ta na kirki mu shine namu ko aljini zai haka nan shine namu tunda haka duk wannan mun kodurin zamu kama amma mun ci mun jiran da kuskure ya zo mu ba za mu yi dan kyaliya ba za mu ga mu ci ga alƙawarin da dauka kuma ga hanyoyi wanda mu ga in da aka bi bai dace ba da ta hin lakon da yadda kamata amma halin yanzu sanin dukkan mursurori wanda aka wakilta na ta hiyoyi da hanyoyi na ilimi suna dan kwatanta guri wannan na shugaban kasa saboda duk lokacin da wani abu ya kama suna gaitan duka lissan duka da sauran partner da kungiyoyi da sauran wakilai na masu kula da harkar lokal ana tantamana ana samun kan zaran na matsalolin da suka tankaro
babba abu da za a iya yi kuma muna ganin su wannan sabbin hukumomi kamar sun dauko niyya shine na a tattara a duk lokacin da matsala irin wannan ta samu ka kowa ya koma dabura ya ce shi a shike da iko ko mu muke da ikon zuwa yajin aiki idan ana samu ana tattauna lokaci zuwa lokaci za a iya kawo saukin wannan matsala da kuma su kansu daliban a wayar musu da kai kuma ina ganin wannan sakamako da su kansu daliban suka fara gani zai sa su yi karatun fannin su don su kyara zuwa gaba kuma wannan tattauna da ake yi lokaci zuwa lokaci da tsakanin ita gwamnati da su malaman makaranta ina ga idan aka ci gaba da wannan zai taimaka wajen a samu a rage yawan wannan yajin aiki da kuma a sa ido a ga doka ta aiki ko kuma in ce ta hukuma a fannin karatu da a gan tsaftace wannan fanni saboda wannan matsala ta siyasa da namiki hira ita ta kawo sai ka gani gashi an kawo shugaban makaranta wanda ko malamin kanshi wanda ba shi da wani horo ta kame mu wanda zai ba da dama ya koya ma wani amma saboda yana da goyon baya na siyasa ko wani abu makamancin haka sai ki ga arihe ido duka wannan abubuwa ne wanda sai an tsaya an yi nazari tukwana a gani ya ya kamata hutu ma wannan matsalolin inda kuma inda ba gyara su ba aka yi harkar karatun ba za ta taimaka ba kullum ana nan ne gidan jiya na mun goje ba a rabu da bukar
dangane da alƙawarin da hukumomi suka ɗauka an yi wasu tsarurruka za kuma a ci gaba da yi don dawo da martabar karatu da inganta shi Jimudi Habu mukaddashin babban director na hukumar ilimi ta jihar da Magara
alƙawarin da shugabanni suka ɗauka na basu kan yadda za a yi amma domin martabar lakon ya lalle ku kun yi kowa ganin abin da gwamnati ya kokarin da yi a wannan shekara da ta wuce a allah misali yanka ɗauka mu shina sun samu horo kedin da ba zato akwai fanni kuka ɗauka kamar na harkar koyes kenan uwayen yara da suke kawo talabansu a basu kan harkar koyes kenan shi ma mun shiga cikin wani yanayi wanda ake ce mishi na koyes functional kenan koyes ne a da ba wanda aka sani ba na da sabuwar tahiya ce aka sake da fari an yi shi a jihohi guda hudu to kuma yanzu zai hudu haka to kuma yanzu aka sanyo da Magaran da Talabiyari su ma suka shigo cikin wannan ecosystem functional kin wannan akan shi ne mun gwamnati da partner masu kama mushi aka kokari aka samu wannan abun da ake ce musu subvention na koyes ni te muku ne wanda masu hannu da shi ne suka yi a wasu kan isu koyes koyes ne establishment gabaki daya dukkan wanda ya haƙƙi ya kira ta auyen shi a wasu kan harkar lakon sun kama kuma kamar yadda shugaban kasa da ke alƙawari karatu za a ba shi martaba shi za a ba shi martaba shi don a samu a cece ta wannan lakon kin wannan jaraba da aka yi ta bana ta zamanto tabbashin lalle kai an yi examen tsabtatacce tsabtatacce saboda wanda suka karatu zan zurutan shi su ne Allah ya taimake su suka wuce kuma duk abin da ya kamata a yi nan da gwamnati zai yi jari shi dan karatun na samu a gudanar da shi lalle wannan irin kokarin ne da gwamnati kuma musamman abin da shugaban kasa ya yi magana a saman shi kamar zuwa karatu ne na ra'ayin mata na makaranta saboda shi ne ma har za a yi interna na yara da makaranta interna da fi kuma deja a cikin jihar da magarin in kun doki wajen kyalle aikin nan an fara shi ma har ya yi nisa kuma yanzu a yanzu ne ake tantamnawa bisa kan kayayyakin aiki wanda za a aiko na rantre ta gaba dukkansu wannan gwamnati yana nan ministar suna aikin su a bisa kan yanda za a yi aijimaran wannan rantre kin ta bana ba tare da wata matsala ba amma abin da yake muhimmanci duka wannan nake so in kara bayani a saman shi shine kamar respect and transparency duka inda kuke ganin ana samun matsaloli ba ko ina bane ba wannan lokaci ne na lakon da ba sai a cika shi zamanto wannan watan tara an same shi a ciki babu wasu kurakure in Allah da muke ganin sakamakon wannan namu zai kare wucewar kamar wanda muka gani yanzu
ba sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da ta taya mu wajen hada wannan shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratian ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi
a gaida su Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin sakon da ku masu waro ki aika mana ta email sakonmu na farko ya fito ne daga Kawu Girgira yace ban ga abincin cece-kuce akan salaman da uwar gidan shugaba Buhari Aisha ta yi akan bidiyon fantani da ta wallafa a shafinta na Instagram ba domin dai ra'ayin da ta faɗa kuma ban ga abin damuwa a kalaman nata ba domin cewa ta yi a cire tsoro a yi abin da ya dace wannan kalma kowa zai so a gaya masa dan bai wuce tunatarwa ko gyara ba sai kuma sako daga Ado Salati kuma ga Annabi Rajau yace kutsa gidan yaron Kabba a jihar Kogi da wasu mahara suka yi inda suka saki masu laifi sama da 200 abin takeici tare hankali ne ga mai hankali domin hakan yana nuna cewa ƴan ta'adda sun fi ƙarfin gwamnatin kasar mu kenan ya Allah ka jigan talakawan Najeriya ba dan sun mutu ba madalla don nan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran wani jirgin saman fasinja na kasar Pakistan na zirga-zirgar kasa da kasa ya soka birnin Kabul na kasar Afghanistan a yau din nan Litinin a cewar wani mai magana da yawun kamfanin jirgin jirgin na Pakistan zai dau mutane masu takardun da suka dace daga Kabul zuwa birnin Islamabad ko da yake nan take ba a san ko jirgin zai yi zirga-zirgar yau da kullun ne ko kuma jirgin cita ne na musamman ba wannan ne jirgin saman Pakistan na farko mai zirga-zirgar kasa da kasa da ya sauka birnin Kabul tun bayan janyewar sojojin kasashen waje da kuma kwashe mutane da dama da aka yi a farkon wannan watan Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta ku rashin fuskantar hadari yanzu fiye da shekaru 20 da suka gabata. Da yake magana a wata hira da muryar Amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001 wanda ya halaka mutane kusan 3,000. Austin ya ce karfin tsaron Amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza kuma a ta bakinsa ya ma karu sosai. Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka bullo daga Afghanistan to amma wannan ba zai dau hankalin Amurka daga barazanar da China ke yi ba
masu aro A nan ne ga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin mu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shiri, za kuma yi zartafa mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahouse.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da shi ne gabatar da shirin da kuma juri da discretion mu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakata cikin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.